رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو 27 جواتن رمضان نا ون شكرا تهجرا تدبو لتريه قدر الثلاثين زام تشغب لدر سنو نا تفسيري تبكي عوانا مسلاشين البركة. Amma akwai tambayoyi waɗanda insha Allah za mu fara da amsa su. Tambaya ta farko ita ce, idan mutum ba zai iya bambance kuɗin da ya kai shekara guda a hannunsa ba, saboda duk abin da ya samu yana ajiyewa a banki, yana ɗiba don biyan buƙatar yau da kullum da kuma tafiyar da aikinsa, shin yaya hukuncin tafiyar da zakarsa take? Wato kuɗi da mutum yake samu koyaushe akai-akai, wannan shi ake kira almalul mustafat. Asalin dukiya zakka ba ta hawa kanta sai ta cika sharaɗai guda biyu, ta zamanto dukiyar ta kai nisabi kuma ta yi shekara ɗaya cif a hannunsa tana nisabi ɗin, ba tare da ta tawaye daga nisabin ba. To kuɗin da yake da suke shigowa daga baya jinsi biyu ne. Idan kuɗi ne wanda suke haihuwa suka yi daga kuɗin farko, kamar kuɗi ne na kasuwanci, ka aje waɗansu kuɗaɗe ana juya maka su, sai suka zamanto sun shigo maka da wata riba, to wannan riba da ta shigo za ta ɗauke ta wannan uwar kuɗin, ita ce za ta yi lissafi da wato haulinka, wato shekarar ta shekarar uwar kuɗin ta ce. Saboda haka idan uwar kuɗi ta zago a shekara, za ka haɗa ribar da ka samu a wannan, ka haɗa su tare da uwar kuɗi ɗin gabaki ɗaya, ka fitar da zakarsu tamkar sun yi shekara ɗaya gabaki ɗaya a wajenka ne. Idan kuwa sababbin kuɗaɗe ne da suka shigo, to kowanne in ya shigo sai ya yi ce sai a fuskanci sabuwar shekara a gare shi. To a don haka ne, saboda zai zamanto wato kenan ka ga kowace ka samu kuɗi, zai zamanto za ka soma lissafi daga wasu da ka samu wannan kuɗin, yaushe suka shekara guda a wajenka. Daga zarar ka san kuɗaɗen da suke wajenka sun yi nisabi, to sai ka soma lissafin duk daga lokacin da kuɗaɗen da suke wajenka suka cika nisabi, to sai ka fitar musu da hawl ɗinsu. Alal misali, kuɗinka sun cika nisabi ɗaya ga watan Ramadan, yau ka san ka samu kuɗi da suka cika nisabi ɗaya ga watan Ramadan, to sai ka tsaya ka duba ka gani ɗaya ga watan Ramadan na shekara mai zuwa, wannan kuɗin da suka cika nisabi za ka fitar musu da zakka. To a ƙaddara ka sake samun kuɗi a ƙarshen, a farkon watan Shawwal, to wannan watan Shawwal ɗin ma wata shekara ta zagayo, shi ma za ka fitar masa da zakkarsa. To sai ya zama to kusan kenan koyaushe ka samu kuɗi kana fitar, in shekara ta zagayo masa za ka fitar da zakka. To saboda wahalar yin wannan, jamhurin malamai suka tafi akan cewa mutumin da yake a haka ya ware rana a cikin shekara, wanda yake kuma yawanci malamai suna so ya zamanto cikin watan Ramadan, saboda albarkar da ke ciki na ruɓanya ayyuka da kuma son a yi kyauta da alheri a cikin watan Ramadan. To sai mutum ya sanya cewa to shi watan Ramadan ne zai zo ya yi lissafin dukiyar da yake da shi. Idan watan azumi ya zo, idan ka san dukiyarka ta riga ta cika nisabi a wannan shekarar, to in watan Ramadan ya zo sai ka yi lissafin abin da kake da shi a cikin account ɗinka. Tunda dai account ɗin nan shi ne kake ajiyewa kuma shi ne kake ɓatarwa. Saboda haka idan abin da ya saura a cikin sai ka yi lissafi a cikin watan Ramadan nawa ne a cikin account ɗinka, abin da ya kama sai ka fitar da zakarsa. Ta yi duki, akwai kuɗin da bai shekara ba, akwai kuɗin kuma da ya riga ya shekara. To wanda ya riga ya shekara babu mushkila, ka fitar masa da zakarsa. Wanda kuwa bai shekara ba, wato ka ƙaddamar da haƙƙin Allah tun kafin lokacin ya zo. To kuma jamahirin malamai sun tafi akan cewa ya halatta mutum tun zakka ba ta hau kansa bai fitar da ita, ya sauke nauyi. Ta abinda matsalar ta'jilu zakka, duk da yake a matabar Imam Malik ba a yin haka, amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan, domin ya karɓi zakka daga wajen Abbas babban sa da kafa ta shekarar da bata yi ba ya karba tun kafin lokacin ya zo saboda haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to hujja ga jumhurin malamai saboda haka a cikin irin wannan haka mutum ya kamata ya yi ya ware wata daga zarar kudaden sa sun cika nisabi daga zarar kudaden sa sun cika nisabi to sai ya saurara ya ware a wato rana a cikin shekara wanda yake ranar ne zai rika fitar da zakka sai ya lissafa kudaden sa da suke wajen sa koda kuwa alal misali mutum yana samun albashi akwai abin da yake ajiyewa da kuma wasu kuɗaɗe da suke shigo masa sai ya zamanto wata ran account ɗinsa ya kai 260 ko da 70 kamar yadda dai misali ne to daga ran da account ɗinsa ya kai haka ya san ya riga ya samu misali a wannan lokacin to sai ya saurari zagowar shekara idan ya zamanto kuɗin nan ba su yi ƙasa da wannan balance ɗin ba 260 idan shekara ta zagayo a cikin idan shekara ta zagayo to zakka ta wajaba a kanka idan ramadan ya zo kafin shekarar ta zagayo ya bayar da zakka a lokacin domin ya maida ramadan shine gaci shine wato gaba wanda zai rinka fitar da zakka duk da shekara ba ta yi ba ya bayar da ita wannan ya yi saboda haka idan ramadan ya zo sai ya duba ya gani kudin sa nawa ne a cikin account din idan alal misali a wannan watan an bashi albashi da ya lissafi sai gashi kudin sa 500 ne a cikin account din ya san 500 din nan ba za su shekara ba zai dauki wani abu na bukata to amma tunda dukiya ce da ta shigo bai san abin da zai zamanto na bukata sa ba bai san abin da zai yi saura ba sai ya fitar da zakkar shine zai zamanto ya zamanto wato a cikin bagin a tsantseni da wato tabbatar da cewa ya sauke haƙƙin Allah da yake kansa wannan shine abin da yake malamai suka zaba a kai dangane da masu ɗaukar albashi da sauran mutane wanda yake kuɗaɗe sukan zo musu a kai a kai ko da yake kuma ya zamanto suna ajiyewa kuma suna amfani da shi sannan tambaya ta biyu shin mai ba da zakka dole ne sai ya faɗa wa mai karɓar cewa kuɗin na zakka ne a'a ba dole ba ne shi dai ya san cewa wannan kuɗi na zakka ne haƙƙin Allah ne shikenan abin da ake nema amma wanda zai ba shi zakka ɗin ba sai ya sanar da shi kan cewa wannan zakka ba ne na'am a yayin lissafin dai kada ya kiyasi yayin lissafin kiyasi ana yin sa ne idan ba zai iya sun ba wato ba a komawa ya zuwa ga tafdiri sai abinda aka kasa sanin hakika in zai iya sanin hakika ya fitar ba zai yi tafdiri ba a lokacin da yake dan sai ya zamanto kan cewa ya kiyasi ya zamanto kiyasin nasa haƙi bai fitar da haƙin yanda ya kamata ba akwai wani nauyi a kansa ba a komawa a abin nan akwai ka'idar cike cewa al-qudratu 'alal yaqin tamna'u min ash-shakk kudura in kana da ikon yin yaqini akan abu to ba za ka ba a baka damar kai shakka ba kiyasi shakka ne amma in da kana da iko na samun yaqini tunda za ka iya lissafi ba za ka koma ya zuwa ga takdir ba wannan yake yana son yin karatun alqur'ani wato karatun addini ya halatta ya karɓi loan ɗin banki don guziri kuma in biya wa ƴaƴana kuɗin makarantar islamiyya tare da wadata iyalina ko iyayena da abin buƙata don kar su galabaita idan na tafi wani garin karatu tunda a nan ba zai yiwu yadda ya kamata ba gashi kuma ni talaka ne ba ni da ƙarfi sai me za ka karɓi bashin banki tunda ba ka da ƙarfi me za ka ba su ba ka bashin banki ko kai ma za ka je ka karɓi bashi ne babu jingina babu collateral ku gaya maka cewa to lami ɗin yana nan ya zage takobi Allah maɗaukakin sarki ya ce yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqa Allah ya wa ya wato Allah ya ɗebe albarka a cikin riba kada kai tsammanin cewa dan ka ga wannan kuɗaɗen saukin banki su baka bashi in ka karɓi bashi za ka samu biyan buƙatar ka za ka samu fita in ka shiga wato rami ne da sai Allah ne kadai sai rahama Allah in Allah sai dai in ka da rahamar Allah ne za ka fita daga cikin wannan ramin kar ka fara shiga in baka shiga ba Allah ya riga ya ce babu baya sa albarka a cikin ka kada kai tsammanin cewa idan kai lissafin ka zai kai lissafin ka ba zai kai ko ina ba ba wai dan cewar babu ci bane a cikin abin a'a dan saboda saban Allah ne wanda kuma yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai sanya masa da abin da yake shi alkhairi wannan yake ayi ma matarsa addu'a da sauran mata waɗanda din sun zo haihuwa sai an yi musu operation mai yace mai daki duk lokacin da za ta haihu sai an yi mata aiki don Allah ayi mata addu'a Allah ya sauƙaƙa mata ya kawo mata mafita da ƙarshen wannan hali na matsananciyar wahala yayin haihuwa Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata dukkan wani abu in ya tsananta in aka gaya wa Allah maɗaukakin sarki Allah zai kawo sauƙinka kai ka ci gaba da tawassuli da sunayen Allah da tsofinsa da ayyukan ibada da yawan sadaka Allah maɗaukakin sarki ya yaye mata Allah ya kawo mata sauƙi wannan yace menene gaskiyar cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki da kuma da cibiya a cikin masallaci ne cewa hana ciniki da cibiya a cikin masallaci bai inganta ba gaskiya ban san cewa bai inganta ba ni dai a sani na hadisi ne ingantacce mun karaya daga cikin hadisan da muka karanta da lokacin da muke karatun hadith a kulliyatul hadith a cikin al-muharrar a cikin ahkamul masajid da kuma a kitabul buyu yana daga cikin hadisan da muka haddace to amma duk da ka faɗa ka samu shakka tunda ni ba hafiz bane zan duba insha Allah wannan yake shin tsarin iyali da ma'aurata ke yi ya dace sannan ina roƙon da a yi mana addu'a a kan sakamakon jarabawarmu ya yi kyau a tsarin iyali ba wato tsarin iyali tsari ne wanda yake bai samu tushe daga cikin addinin musulunci ba yana daga cikin tsarin da turawa suka kawo domin rage adadin al'umma ta musulmi don haka mutum ya ce shi kawai baya buƙatar 'ya'ya illa 'ya'ya uku tare da matarsa saboda haka zai yi tsarin iyalin a haka wani ya ɗaya daga cikin butulce ma Allah ko bai dace da wato aƙidar musulunci ba amma idan ya zamanto cewa mace tana fuskantar wahala wajen haihuwa mutum ya tsara yadda zai yi ya zamanto ya jinkirta mata haihuwa saboda ta samu sauƙi saboda yadda take galabaita ko wahala da take yi wannan babu laifi ya zamanto kan cewa an jinkirta a ɗaukan ciki har lokacin da zai zamanto ta dara ƙara samun ƙwarin da za ta iya yin goyon ciki kusan wannan shi ne abinda zan iya halartowa na takaitaccen wato fatuwar da taron malaman fiqhu na OIC na wato munazzamatul muktamar al-alamin islami suka yi wato ƙungiyar ƙasashen musulmi a cikin taronsu kusan abinda suka nuna kenan don haka bai kamata musulmi ya ce shi zai ɗauki fikirar wato ƙayyade iyali kamar yadda turawa suke yi ba waɗansu ce ya'ya ɗaya kawai za su samu waɗansu kuma ce ya'ya biyu waɗansu ya'ya uku ke kuma cikamakin ya zamanto kare to kada mu ma mu ce za mu koyi da su a wajen wannan ya ɗaya daga cikin abubuwa na ahlul kitab da bai halatta mu koyi da su ba wannan yake kamar yadda muka sani an saukar da alƙur'ani a watan ramadan shin duk sababin nuzul din a watan ramadan suka faru a'a ai abinda ake nufi da an saukar da alqur'ani a watan ramadan kamar yadda ibnu abbas ya bayani an saukar da shi daga lawhul mahfuz zuwa as-sama'ud dunya baitul izza a daki ne na Allah madaukakin sarki dake sama ta farko aka saukar da shi ta cikkar dinsa a nan amma saukarsa a bayan ƙasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tsawon shekaru 23 na annabci saboda haka kowace aya tana da sababin nuzul ɗinta saboda haka baka fahimci yadda ma'anar sababin nuzul ba dalilin saukar aya a'a idan abu ya faru ne sannan Allah ya yi cewar zai saukar da aya a kan wannan wahayin da zai zo na alƙur'ani da za a riƙa karantawa sai a saukar kamar lokacin da aka yi ma nana Aisha ƙazafi sai aka saukar da farkon suratul nur kamar lokacin da aka yi yaƙin badar bayan yaƙin badar aka saukar da suratul anfal farkon suratul anfal kamar ma suratul ali imran bayan yaƙin uhud duk wannan mun gani to wannan sauka alqur'ani akai akai da ya rinka sauka wanda Allah ta'ala yana yake cewa wa qalan ladina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida ina cewa kafirai suna cewa me yasa ba a saukar da alqurani da annabi sallallahu alaihi wasallam jumla daya ba gabaki daya lokaci daya Allah yake yayi haka ne kadhalika linuthabbita bihi fu'adak haka nan muka saukar da shi domin mu karfafa zuciyarka da shi kuma Allah yake wa qur'anan farqana Allah yake wannan alqurani mun rarraba shi litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth domin ka karanta shi ga mutane wato zango zango wa nazzalnahu tanzila Allah yake mun saukar da shi saukarwa bayan saukarwa wato kowane lokaci ya dace sai Allah hikimar Allah ta dace sai a saukar da wani bangare na jikin nasa to shi zaka ga ana maganar asbabun nuzul wannan yake dan Allah ya halatta ayi wa dan bunsuru dandatsa eh ya halatta ayi masa dandatsa domin ya samu yawan nama wannan baya daga cikin azabtar da dabba baya daga cikin azabtar da dabba in haka ne yanka kuma sai ga wanto azabtar da su ba azabtarwa bane abu ne tunda Allah madaukakin sa Allah madaukakin sarki yake kazalika sakharna halakum litukabbirullaha ala ma hadakum haka mar haka ne muka hore su a gare ku Allah ya hore dabbobin nan da raquma da shanu da raguna da ƴan taure da sauransu duk Allah ya hore su gare mu domin me litukabbirullaha ala ma hadakum dan ku girmama Allah akan shiryar da ku da yi saboda haka ni'imar Allah ce ya halatta duk wani daga cikin abinda Allah ya hore waɗannan dabbobi ya daga cikin ni'imar Allah da ya hore waɗannan dabbobi a gare mu na me zai hana ai ba aibi ba ne baya daga cikin aibi wanda yake mutum ne ya farka barci bayan ya sha ruwa bai tashi ba sai washegari bayan sallar isha to mene ne hukuncinsa in zai raba azumin watan ramadan da ta zo gara wannan ranar da ta zo ta wuce yana barci a wai kuna ganin ba zai yiwu ba ne an zai yiwu na ba a tsabin kazi ba ne yana yiwuwa barin ba ku labari barin ba ku labari akwai wani abokin zama na a jami'a ta Madina shekarar farko da nake sunansa Muhammad Al-Adnan a harbikin yaro ne amma kuma Allah ya jarabe shi da yawan bacci wata ran ya yi niyyar sun shirya tare da abokinsa cewa za su tafi Riyadh ranar Laraba a ranar Laraba bayan sallar azahar sai ya je ya samu dama akwai wani hotel kusa da harami na Madina sai ya je ya kwanta zai yi bacci domin ya tashi da sallar azahar da hantsi ya je ya kwanta da ya je ya kwanta ya fara bacci da ya tashi sai ya ga mutane suna ta fitowa daga masallaci amma kuma ya ga yawan nasu ya yi yawa yake ya aka yi baccin nasa ya yi tsawo bai ji kiran sallah a zahar ba ya fito a gigice saboda alƙawarin da ya yi cewa kar ya sa ana tijir a abokin tafiyarsa ya zo ya yi ta neman ka ya rasa shi ya fito a gigice yana tambaya sai ce a ya haka sallah a zahar haka mutane irin yawa haka kake wani irin wace wannan ana sallah azhar ba ce sallar juma'a ce ran laraba fa ake wannan ran laraba ya kwanta wannan ba ashabul kafi bane ba rikaya ba ce wannan wace ke tafa kaga ran laraba kafin sallar azhar ya shafe ranar azhar laraba ya shafe daren laraba ya shafe ranar alhamis baki ɗaya ya shafe daren juma'a sannan sai bayan sallar juma'a sannan ya farka wannan waka ta faru sosai saboda haka irin wannan ne hukuncin azumin sa azumin sa yana nan ba zai rama ba, domin idan ya zama wannan kuma yana daga cikin abin da yake karfafa mazhabar Imam Malik, cewa idan mutum ya yi niyya daya farkon azumi ta wadatar ga dukkan watan Ramadan. Amma ga wanda suke cewa kowane dare sai ya saba sai ya jidda masa niyyarsa, to za su ce azumin ranar Alhamis din da ranar Juma'a ba su yi ba, saboda bai yi niyyar na ranar Alhamis da ranar Juma'a ba, don yana bacci. Bacci ya sha bamban da suma. Suma shi ne zai zama tokan cewar mutum ibada ta faɗa a kansa, amma in yana bacci ibada tana nan, saboda haka sai dai ramar sallah zai yi, kuma tunda ya kama bakinsa wannan azumin naka ya yi. Akwai daga cikin malamai da suke cewa waɗannan azumi bai kuma inda yake riwaya a cikin mazhabar Imam Ahmad, cewa sai ya rama azumin waɗannan ranaku guda biyu, wato Alhamis da Juma'a. Amma abinda yake a bisan muktaban usul ɗin Imam Malik na cewa idan mutum ya yi niyya guda ɗaya ta wadatar masa da dukkan watan, wannan azumi nasa ya yi. Wannan ɗan uwa ne yake cewa a tsaya da addu'a saboda mahaifiyarsa ya ɓata a garin Jos, yau sati uku kenan ba a bin shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi, Allah ya dawo da shi ga ɗan uwansa ya haɗa shi da mutanensa. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. يوم زعمت تشي آية 35 أتكين سورة النساء، كما إن شاء الله يوم أمك يكرا تقول بزامو قول بزامي سوكا إن شاء الله قول بزامو دامو ركي كراتم منا وانا شكرا لتفسير إن شاء الله. بمشي باكا إذا بني في 20 دبقوا يعيكي ركي أبا ba nasi bane ya ce, saboda haka gobe 28 insha Allah za mu samu albarkar Juma'a da sa'a ƙarshe ta ranar Juma'a insha Allah. Allah ya kai mu, Allah ya karɓi ba da
شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان
A karatunmu na jiya, Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana hali na farko na wato abin da ke faruwa tsakanin na wato na sha'anin mace, halin saɓa ma mijinta, sannan da kuma halin biyayya, shi ne hali na biyu. To hali na uku shi ne ya zo a cikin wannan ayar. Allah ta'ala yake wa in khiftum shiqaqa bainihima, idan kuna jin tsoron saɓani mai tsanani a tsakaninsu, da yanda ya zama to saɓawar da rashin kyautatawar zaman duk daga fuskarsu ne, ya zo ta fuskar namijin, ya zo ta fuskar macen, to Allah ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi, ku tura da wato mai hukunci min ahlihi daga cikin ƴan uwansa, wa hakaman min ahliha, da kuma mai hukunci daga cikin ƴan uwanka, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, idan suna nufin yin sun suna nufin kawo gyara, to Allah zai daidaita tsakaninsu. Inna Allaha kana aliman khabira, lallai Allah masani ne mai cikakken sani da al'amuran bayansa. Wannan halin ash-shiqaq shine yanda zai zamanto saɓani ya ƙarfafa, ya wato tsaurara tsakanin ma'aurata guda biyu, ta fuskar namijin da kuma ta fuskar mace, har ya zamanto cewa kowa ya juya ma kowa baya, shi ne ma'anar ash-shiqaq. Ai, kowa wato tawalla shiqqan ghayra shiqqil akhar, kowa ya jiɗinci ɓangare ba ɓangaren ɗayan ba, wannan ya kama nan, wannan ya kama can, wato kowa sun yi hannun riga tsakaninsu da juna. In saɓanin ya tsananta, to Allah ya ce fa ba'athu tayar da hakaman, wato mai hukunci. Wannan umarnin gawaye a zahir abinda jumhurin malamai suka tafi akan wannan shine umarni ne ga shugabanni wulatul umur wato alkali da wanda shugaba shugaban musulmi ya wakilta shine wato mai hukunci ko alkali ko ko kuma in an sa in akwai alkali in akwai kotun kula da harkar iyali kamar yanda yanzu ake kira cewa ya kamata a kafa kotuna na harkar iyali akan dokar wai ba ma yara yanci wannan dokar da ake so a rusa shari'ar musulunci da ita to ana ne ana nan ana shirin a kafa kotuna wanda wai domin jin kara akan dukkan abin da dangance harkar iyali wanda za a tsara shi a bisa wannan dokar ta maguzanci wanda aka kawo to umarni ne dai Allah yake cewa alƙalai masu hukunci sune za su tu idan ana jin tsoron cewa bacin ya tsananta tsakanin ma'aurata wannan tsoro din da aka faɗa a martabar al-yaqin aw al-dhann wato an sami yaqini cewa bacin ya kai tsakanin su ya baci ma'ana an ji suna ta zage-zage da juna suna ta tsine ma juna albarka ko kuma ana kyakkyawan zato akan haka banda shakka wato al-ilm aw al-dhann to sai masu sai shugaban sai wato alƙali sai ya sa a tura da masu hukunci guda biyu ɗaya daga ɓangaren macen da ɗaya daga ɓangaren namiji ɗaya daga ɓangaren macen aka fara da ambatansa aka fara da ambatan shi namijin saboda matsayinsa cewa shi ne alƙayyam shi ne mai ƙawama saboda haka sharaɗin wanda za ake turawa hakan ne ba wakili ba ne abinda yake shi ne mai rinjaye a maganan malami mai hukunci ne mai hukunci ne alƙali ne ba wakili ba ne wakili shi ne kawai zai iya yin sulhu ko kuma ba zai iya zartar da abu ba sai da izinin wanda ya wakilta shi amma al-hakaman kamar yadda yake a matsayin Imam Malik kuma wannan akan sa sahabbai suke sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Uthman duk sun yi fatawa akan irin wannan su al-hakaman masu hukunci ne ba wakilai ba ne wato a tura da mai hukunci ta ɓangaren namiji sharaɗi ya zamanto daga ƴan uwansa kuma sharaɗi ya zamanto adali ya zamanto adali ba za a tura lalataccen mutum ba ba za a tura yaro ba ba za a tura mace ba tunda hukunci ne ba za a tura bawa ba sai ɗa sannan kuma ba za a tura wanda yake fasiki ba sannan a mustahabbi ne ya zamanto ya san yana da ilimin sulhu ya san yadda zai ya san yadda zai maganin rigima ya san ba wai ba na san mai amfani da kalmar wanda ku amma yan zamani kun fi sanin ta amma ke cewa conflict resolution saboda an fito da wata hanya ta cewa za ka iya yin sulhu tsakanin mutane ba tare da ka san shari'a ba wanda yake wannan ko ba daidai ba ne domin sanin shari'a yana daga cikin asalin abin da zai sa a kawo sulhu domin sanin shari'a shi ne zai sa ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin mutane in ka san cewa kowa da haƙƙinsa to shi ne za ka san cewa wane ne ya yi zalunci wane ne aka zalunta domin ma'anar zalunci hana haƙƙi wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin Allah ne wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin abokin zamansa ne to sanin shari'a yana daga cikin sharuɗan wannan ya zamanto masani ne na shari'a sannan kuma in ya san shari'a kuma ya san wannan ilimi na dabaru saboda gogayyar zamantakewar mutane ya san yadda zai maganin ya san ilimin yin sulhu tsakanin mutane wannan shi ma abu ne kyakkyawa a samu ɗaya daga ɓangaren mijin ɗaya daga ɓangaren macen in ba daga ɓangaren su bane ba wato daga ɓangare ma'ana daga cikin ƴan uwanta daga ɓangaren ta ita ma daga cikin ƴan uwanta in ba a samu daga cikin ƴan uwanta ba to za a iya neman koda waɗansu ne waɗanda suke bare a tura su to idan suka je sai su duba abin da ke tsakanin waɗannan ma'aurata biyu su ji dukkan mushkilan su ji dukkan ɓangarori in yurida islaha idan suna so in suna son yin sulhu to Allah zai zai ta tsakanin su wannan kwaɗaitarwa ne kan su kyakkyawan nufi yayin da suka zo yin wannan abu ya zamanto sun kullaci niyyar yin sulhu shi yin sulhu wato ibada ce mai girma yin sulhu ibada ce mai girma Allah ta'ala ya ce la khayra fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri a cikin yawan zaman keɓewa da mutane suke yi sai dai zaman da yake an zo za a tattauna kan ai umarni da abu wanda yake kyakkyawa ko umarni da sadaka ko kuma umarni da yin sulhu tsakanin mutane. Yin sulhu tsakanin mutane shine ya sanya wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi jinkiri bai zo yayin sallar al'asr a jami'i ba, yazo ya tarar sahabbai sun riga sun yi sallah, sai ya shige sallah a bayan ya shige sallah tare da mutanen gidansa, bai samu sallar jami'i ba domin ya tafi ya sulhu tsakanin mutane. Saboda haka yin sulhu abu ne wanda yake kyakkyawan aiki. To yayin da su waɗannan aka tura su in suka kullata a cikin zuciyarsu, suka wato yi niyya a cikin zuciyarsu cewa gyara suke so su kawo, daidaitawa suke so su yi, to Allah zai kawo taufiki, wato Allah zai daidaita zukatansu, ma'ana Allah zai ba su iko. Allah zai ba su iko, Allah zai kori shaidan, zai ba su rinjaye a kan shaidan. Yuwaffiqillahu bainahuma. To Al-Qur'ani ya yi ishara da sulhu. To idan suka ga ba in suka ga sulhu ba zai yiwu ba fa, suna da haƙƙin su ce abin da ya kamata kawai a raba auren, su ce mun raba wannan aure. To in suka yi haka menene hukuncin aurensu? Sahihin magana ta malamai, kuma shine kaulin jumhurin malamai, shine mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin riwaya a mazhabarsa, kuma shine ra'ayin sahabbai wanda suke daga cikin su hadda Sayyidina Ali, shine cewa wannan sakin ya tabbata. Ba sai da kamar su alƙalai ne in suka ce wannan aure ba zai yiwu ba, mun raba auren, kuma suna da dama wajen sakin in sun gane cewar illar daga wajen matar ce, mijin ake cuta, to a ce sun ga cewa dole a raba auren, to kada a raba ta tafi salin alin, a ce ta kawo wani abu ta yi hulɗi, kada su ce za a yi kawai a sake ta ne ta tafi. Ta saba kuma ta ci sadaki, ya ciyar da ita, ya yi mata alheri, ya yi mata abubuwa, amma kuma ta gana mata azaba, ta wulaƙanta shi, ta tozar ta shi, sannan ta tafi haka. A'a, sai su wajabta mata yin kulli, ta ba da wani abu daga cikin dukiya a mayar masa domin ya samu abin da zai taimaka masa ya samu sadakin auren wata. In kuma suka ga kan cewar shi ne azzalimi, sai su ce dole ne wannan aure a ɓata shi, ya sake ta, ce sun ɓata, sun saki matar, suna da haƙƙin su saki, kuma sakin ya tabbata. Idan suka yi sakin, saki ne ba'i ne. Tabbataccen saki ba na kome ba, domin na kome ne daga ya koma shi kenan sai sace ya dawo da ita. In dai suka yi wannan sakin, ba shi da ikon ya dawo da ita, ba shi da ikon ya dawo da ita, tana cikin idda, tana cikin idda ko ba ta cikin idda, daidai yake da wani wanda yake ba mai neman wani daban wanda yake neman aurenta. Zai zo ne sai dai a sake sabon, tana da yankin kotu da ko kada ta yadda. Bambanci tsakanin saki ba'iri da na kome shi ne, na kome mace ba ta da ikon ta ce ta yarda. In aka saki mace na kome tana cikin idda, mijinta sai ya dawo da ita, ba ta da ikon ta ce saki. To inda irin wannan sakin ne aka ba su dama su yi, ba za su yi maganin mushkilar ba, domin zai iya sake dawo da ita, ya ci gaba da cizguna mata. Amma sai ma aka ce sakin zai zama to talaqun ba'in, saki ne wanda yake ƙararren saki, ma'ana ƙararre a nan wajen, ba shi da ikon yayi kome. Saboda haka sai in ta gama idda, idan ya ga yana da buƙatar ya sake aurenta, to sai ya zo a sake sabon ɗaurin aure da sadaki da sabon in sharuɗa ne ma matar za ta sake sanya sharuɗa, domin a lokacin nan tana da ƴanci ta yadda ko kada ta yadda. Ba su da dama, suna da dama su saki uku a wajen Imam Malik, ba su da dama. In suka yi saki ɗaya, in suka yi saki uku ɗaya ne, ba zai tashi a matsayin saki uku ba. Kuma wannan sakin da suka yi baya buƙatar sai an je an samu hatimi daga alƙali, in dai alƙali ne ya tura su. Idan ba alƙali ne ya tura su ba fa, waliyai za su iya turawa, waliyai za su iya turawa a mazhabar Imam Malik. Haka zalika su kansu ma'auratan za su iya cewa to tunda abin nan ya gagara tsakaninmu, mu yarda a samu waɗansu wanda za su zo su duba wannan sha'ani namu. In sun ji za a yi sulhu, a yi sulhu. In sun ga ma za su ƙara auren ne, mun ba su dama su ƙarar da auren. To wannan al-hakaman a mazhabar Imam Malik, hatta waɗanda suke ba, hatta su ma'auratan za su iya wakilta al-hakaman. Saboda haka su a wajensu, fa ba'athu, dinnan umarnin ya haɗa da wato wulatul umur, ya haɗa da waliyai, ya haɗa da ma'aurata, duk daidai suke a cikin wannan umarni, cewa suna da ƴancin wato su tayar da mutane waɗanda za su yi sulhu tsakanin ma'aurata idan rigima ta ɓaci tsakaninsu. Inna Allaha kana aliyan kabira, lallai Allah ne wato inna Allaha kana aliman khabira, Allah maɗaukakin sarki lallai shi masani ne mai kuma cikakken sani da dukkan al'amuranku, ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa, ya san azza, ya san wanda ya kulli, ya san wanda wato yake da kudirin alkhairi da wanda yake da kudirin sharri a cikin zuciyarsa. Dan haka a ji tsoron Allah, an ƙara wannan aya da ambaton waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki, domin ya zamanto an yi muraqaba, an yi kiwon Allah, an kiyaye iyakokin Allah, ya zamanto zuciya ta zamanto ta samu kyakkyawan nufi, ta samu kyakkyawar aniya, an samu kyakkyawar aniya a cikin zuciya, saboda Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke cikin zuciya. Wata ran an taɓa rigima tsakanin mace da mijinta, suka taho yu a cikin jama'a, shi mijin tare da shi akwai jama'a mai yawa, matar ma da jama'a masu yawa, suka taho wajen Sayyidina Ali ana rigima. Sai Sayyidina Ali ya ce, ta kawo wakili ɗaya, kai ma ta kawo mutum ɗaya. Aka kawo, Sayyidina Ali ya zaunar da su, ya ce, kun san abin da yake kanku? Suka ce, a'a. Ya ce, ku je ku duba ku gani, idan kun ga za ku sulhunta tsakaninsu, ku sulhunta, in kun ga za ku raba auren, ku raba auren. Aka ce wa ma'auratan, kun yadda? Ita matar ta ce, na yadda da dukkan hukuncin Allah a kaina, ko in hukuncin gare ni yake, in ma hukuncin a kaina yake, din na yadda. Mijin fa ya ce, in dai sulhu ne na yadda, amma in saki ne ban yadda ba. In sulhu ne na yadda, amma in saki ne ban yadda ba. Sai Sayyidina Ali ya ce, da kisan nan yadda kisan nan ne ke kazabta, wallahi la tabra hatta tarda bi kitabillahi azza wa jalla lak wa alayk. Yace, ƙarya kake yi, ba za ka bar nan ba sai ka yarda da hukuncin Allah a kanka, ko hukuncin gare ka yake, ko hukuncin a kanka yake. Waɗansu malamai suna cewa abinda ya kamata shi wakilin shi wato mai hukunci na fuskar namiji ya yi kafin a je ya zauna tare da shi. Yace, gaya mu menene matsayinka da wannan aure, kana son ka ci gaba da zama da ita ko ba ka so? In yace, wallahi ni dai ina son matata, ka duba duk abin da za ka yi, duk abin da kake so, duk abin da kake so ne mata, na yadda zan yi. To an san da gaske ina son a zauna lafiya, ba shi ne da mushkila ba daga wajen sa yake ba. In ku yace, ba na son ta, amma kada ka san duk yadda za ka yi, ka bankaro min abin da za ka bankaro min daga wajen ta. To an san shi ne azzalimi. Haka zalika shi ma zai yi da matar. To wannan dai gidi yana daga cikin misali ne da malamai suke kawowa, uslubi ne daga cikin uslubin kawo sulhu. Amma hikimar da Allah yake, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, cewa babban makasudi a cikin aikin su masu wannan hukunci shine kawo gyara, daidaitawa. Shi yasa ba ambaci saki ba, tare da cewa sakin shi ma yana cikin abin da ake nufi, cewa idan sun ga sakin shine yafi, to shikenan sai a yi sakin. Tunda Allah ta'ala yake, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi mabtadad. In kuna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba, babu laifi a gare su a cikin abin da ta bayar a matsayin fansa a gare ta, domin a yi mata hulɗi a raba auren. Saboda haka shi kansa sakin umarni da shi ya zo a wani waje, amma nan ba ambace shi ba, aka ambaci al-islah, domin kwaɗaitarwa a kan cewa yayin da ake rigima tsakanin ma'aurata, ƙoƙarin da zai zamanto an yi shi ne a yi ƙoƙarin kawo gyara, a yi ƙoƙarin yin sulhu. A ƙoƙarin yin sulhu kuma babban abu a cikin wannan shine wato kyakkyawar aniya. Shi ya Allah ya ishara gare ta, kyakkyawar aniya ga shi ne sulhu da su kuma su ga ma'auratan. Idan a cikin zuciyarsu sun kunshi sun wato kudurta alkhairi, sun yi aniya ta alkhairi, to Allah zai musu tawfiki da alkhairi. In kuwa dama sun ce, in kuwa babu wannan a cikin zuciyarsu, to Allah maɗaukakin sarki gwani ne, in ya tashi azabtar da su sai ya azabtar da su, saboda mummunan nufinsu da mummunan aniyarsu. Allah maɗaukakin sarki ya kyashe mu. Na
والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
bayan waɗannan umar abubuwa da suka zo na wato shari'o'i na rayuwar iyali, sai kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da abinda zai zamanto ka'ida ce ta wato haƙƙin Allah da haƙƙin yin ihsani ga mutane baki ɗaya, jinsin mutane daban-daban. Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wadda take ta kunshi gundarin abin da dukkan addinai suka kunsa na wato kiyaye haƙƙin Allah da kuma kiyaye haƙƙin bayin Allah. Allah ya ce wa'budullah, ku bauta ma Allah, wala tushriku bihi shay'a, kada ku shirka, kada ku tarayya da komai da shi, kada ku hada shi da komai a cikin bauta. Wannan shine babban haƙƙi, haƙƙin Allah shine babban haƙƙi. Kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh ibn Jabal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, ka san menene haƙƙin bayi, haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah? Yace Allah wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa suka fi sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, haqqul haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalik an la yu'adhdhibahum. Yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa, kada su tarayya da shi a cikin bauta. Haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda suka bi bauta masa bai yi tarayya da shi ba, kada ya mata azaba. To wannan shine babban haƙƙi ibada, wato bautar Allah. Bauta shine kamar yadda muka ambata a cikin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, shine suna da ya tara dukkan abinda Allah madaukakin sarki yake so yake yarda da shi, ne daga wato ayyuka da zantuttuka da kuma wato ayyukan zuci. Duk abinda Allah yake so shine ya za a bauta masa. To rashin shirka da Allah, kada kai tarayya da Allah, wato kada ka zamanto mushriki, kada ka zamanto dan bori, kada ka zamanto mai bautar kabari, kada ka zamanto mai bautar shehunne, kada ka zamanto mai bautar sauran gumaka na zamani waɗanda aka yi su daban-daban. Kuma rashin shirka shine wato aikin da ake yi ma Allah, aikin da Allah yake yi, abinda Allah yake yi, kada ka dangana shi zuwa ga wani Allah. Ka yadda Allah shine kadai yake cutarwa, yake amfanarwa. Wani baya cutarwa, baya amfanarwa. Wani ba zai iya kwace maka imani ba, wani ba zai baka aljanna ba, wani ba zai baka wuta ba, wani ba zai hana ka shiga aljanna ba. Kowane ne shi, Allah ne kadai yake wannan. Idan kai itikadin cewa wani yana da ikon ya kwace maka imani, ko wani shine zai baka certificate din shiga aljanna, to wannan kai shirka da Allah, shirkul akbar. Sannan ta biyu shine bangare na biyu shine abinda ake yi ma Allah, to kada kai ma wani Allah. Allah shi kadai ake yi ma sallah, Allah shi ake roƙa, shi ake ma addu'a, Allah shi ake ma sujada, Allah shi ake ma tawakkali, Allah shi ake kaunarsa, Allah shi ake jin tsoronsa, tsoron da wato shi kawai ake hararuwa, shi ake tsoronsa a ɓoye bayan ba a gan shi ba. Duk wani abu na wato ayyukan ibada, Allah ya sare shi kadai ake yin yanka, ya zamanto Allah kadai za ka yi ma. To idan mutum ya tsira daga wannan, shine ya tsira daga shirka. Akwai mummunan shirka wadda take tana cikin wannan al'umma, ita ce karamar shirka tariya. Ba wai an ce babbar shirka ba ta ciki ba ne. Waɗansu suna cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi shirka a cikin al'ummarsa ba. Duk wanda ya faɗa haka yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sa'ar al-qiyama ba za ta tashi ba sai matan ƙabilar Daus sun yi tafiya mai nisa domin su je wajen bautar dukin Dhul-Khalafa, sun bauta masa. Ƙabilar Daus ƙabila ce daga cikin ƙabilun Larabawa, ƙabilar Abu Huraira, musulmi. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine, shaitan ya yanke ƙaunar cewar mutane su koma bautar Allah a cikin jazirar Larabawa, amma ta yadda zai zo ya fitar da su, bitahrishi bainahu, da sanya fitina tsakaninsu, da sanya fitina tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abinda aka yi a wannan lokacin, amma ga shi ya ba da labarin cewa tashin alƙiyama ba zai yi ba har sai an zo a jazirar Larabawan an bauta ma gunki. Saboda haka ba wai shirka in ta faru a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta faru kamar inda ya faɗa, amma kokarin shaydan ba wai ya sa mutane su bata ta fuskar shirka ba su bata ta fuskar gaba tsakanin su amma shirka tana faruwa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane suna yin wannan ne domin su yi hujja abubuwan da suke na shirka su ce ba shirka bane mutum a guji dukkan wani abu na ashirkul akbar Allah madaukakin sarki baya yafi shi idan mutum ya bauta ma wani ba Allah ba idan mutum ya je kabari ya roki shi waliyin da ke cikin kabarin ko malamin da ke cikin kabarin ko mutumin da ke cikin kabarin ya sanya bukatar sa gare shi ko ya je yayin yanka a wajen kabarin domin yana ganin yankan nan shine zai biya masa bukatar sa wannan yayi shirka da Allah domin yayi yanka ga wani Allah idan ko yayi yankan ne ga Allah amma yace a nan kabarin zai yi yankan to wannan ya zo daga cikin kabira min al-kaba'irul dhunub ya san Allah yake yi ma a zuciyarsa ba wai shehi yake yi ma ko waliyin yake yi ma amma ya zabi wannan wajen cewa a nan wajen zai je kamar yace ne zai je roki Allah a kabari na wani malami ko na wani waliyi ba waliyin zai roka ba Allah zai roka a wajen to wannan ya saba ma Allah bid'a ce domin yayi itiqadin falala a wajen da Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja akan wannan falalar ba kuma ya je yayi ibada inda ba ce ai ibada ba domin ita makabarta ba wajen ibada bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ku dauki gidajen ku zaman to makabarta domin ku rinka ku karanta alqur'ani a ko ina kuke kuma yake ku yi sallah a cikin gidajen ku kada ku mai da su makabarta domin ya isharar ga cewa makabarta ba wajen sallah bace makabarta ba wajen karatun alqur'ani bace wajen abin da mutane ne ai musu addu'a ba ka je ka sanya bukatar ka a wajen Allah a nan wajen ba kin yi biyan bukatar ka ana to amma idan mutum yayi ya zamanto abinda ake yi ma Allah shi zai ma waɗansu waɗanda ba Allah ba kamar yanda da yawa da yake faruwa wajen waɗanda suke zuwa abin zuwa ziyarar makabarta to wannan yana daga cikin ko yana daga cikin shirka mummunar shirka wanda take a cikin wannan al'umma Allah ya kiyaye mu saboda ita kuma shirkar ta biyu karamar shirka ita ce shirkar riya kai abu dan Allah sannan kuma dan mutane dare da kuma mutane kana so mutane su sani ko kuma kai abu ma ba dan Allah din ba dan mutanen kawai in ba mutane za su gani ba ba za ka yi ba in an dace mutane za su gani za ka amma in mutane ba za su gani ba kuwa ba za ka yi wannan ba mutum ya tsaya ya tashi in a cikin mutane ne ya kyautata sallah malam yayi dukkan sunnoni da ake yi amma in shi kadai ne Allah ya Allah Allah ne kadai ya san yadda zai yi sallah to wannan shine wannan ita ce wato karamar shirki ita ce riya wanda idan mutum yayi wannan ranar alkiyama ba shi da lada Allah madaukakin sarki ranar alkiyama zai ce duk wanda yayi shirka da wanda duk wanda yayi tarayya da ni a cikin bauta ya tafi wajen shuraka din ya je ne mu lada ba dai a waje na ba Allah ya ce an azna shuraka min ash-shirk ni ne nafi kowanne wadata cikin waɗanda ake tarayya da ni ake tara su da ni a cikin bauta ni nafi su wadata ban da bukata man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata aiki da yayi shirka da ni a ciki sai in kyale shi da shirkar sa shi yasa ake so cikin dukkan aiki mutum yayi abu guda biyu ya halarto da niyya kada yayi aikin babu niyya sannan na biyu ya tsarkake niyya ya tsarkake ta zamanto khalisan li wajhillah abun nufi ka shiga da niyyar Allah kadai kuma ka fita da niyyar Allah kadai idan wata fitina ta zo alal misali mutum yana cikin sallah kamar yanda waɗansu malamai suke ambatowa mutum yana cikin sallah cikin nutsuwa da tsoron Allah da kasantar da kai da yin sunnoni sai mutane suka shigo aka yi sallama aka zo aka same shi yana sallah sai ya ji daɗi sai za su ganin ina sallar walaha za a san cewa dai abin nan ba kawai a baki muke faɗa ba ya dan ji wannan daɗin to idan ya koma ya tuba ya koma ga Allah ya sake jaddada niyya ga Allah yake fita dai da Allah to Allah madaukakin sarki zai yafe masa wannan tafiyar in ko ya fita daga wannan ya sarrafa niyyar to ya bata wancan aiki dama abin da yake nema kenan a gani a yaba ya ji daɗi kuma an gani an yaba ya ji daɗi shine ladan wannan shi yafi komai asara to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana abinda zamu rinka yi na roƙon Allah domin Allah ya raba mu da wannan shirki domin ya ce shi wannan shirki ita wannan shirka a cikin al'ummarsa boyayyar shirka ce ta fi buya bisa wato tafiyar bakar tururuwa akan bakin dutse akan duhu a cikin duhun dare baki to da ka boye take ba za ka san kana da ita ba shine sai sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yaya menene zai maganta musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku roki Allah da cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari daga gare ka da kai ina neman tsari da kai ya Allah da nayi shirka da kai da wani abu da nake da sani wato ina sanin ne shirka kuma ina neman gafararka abinda akan abinda ban sani ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa abai kan cewa shine maganin wannan boyayyen shirka wanda zaka dauka yi kake yi dan Allah amma baka sani ba cewa riya ta shigo ta bata maka aiki kada mutun tsoron riya amma ya hana shi aiki tsoron riya kada ya hana ka aiki domin wannan shi kansa yana daga cikin rashin yaqini da rashin gaskiyar imani da Allah ka tashi kai aiki kai yaqi zuciyar taka wajil walidaini ihsana sannan kuma Allah madaukakin wajil walidaini ihsana sannan ku kyautata ma iyaye wannan ihsanan din nan da aka ce masdari ne bi ma'ana mu'akkidun masdar ne da yake akkada ma'anar fi'ilin da yake akkada da yake karfafa fi'ilin sa ai wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye kyautatawa su ne na biyu bayan haƙƙin haƙƙin shi ne haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah shi yasa ne ma Allah ya hada su tare da damiri da wato harafi na atafi an iskurli wali walidayka ka gode min ka gode ma iyayenka wanda bai gode ma iyayensa ba wanda bai kyautata ma iyayensa ba zai kyautata ma Allah ba domin iyaye su ne wanda kake ganin ihsanin su ihsanin Allah ko ai yana da nisa sai kai tunani sannan za ka gani amma ihsanin iyaye abu ne wanda yake dabi'a kana ganin sa saboda haka duk wanda ya inkari ihsanin iyaye to na Allah ma zai yi inkarin sa shi yasa haƙƙin su yake da girma kuma shi yasa dukkan mai saba musu ba zai kare lafiya ba dukkan mai saba musu ba zai kare mu duba mu gani cikin tabi'ai waisul qarani ba abin da ya bashi matsayin da ya bashi illa wato nagarta da biyayya da yake ga mahaifiyarsa ya zama to shine afdalut tabi'i cikin tabi'ai babu kamar sa har annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganshi ne imam ya nemi ya nema masa gafara Allah sayyidina Umar ya nemi ya masa istighfar da sayyidina Umar ga matsayin sa amma da ya ganshi yace masa ya nema masa gafara Allah ba wani abu ne ya bashi wannan matsayi ba kyautata ma mahaifiyarsa saboda haka duk wanda Allah ya bashi iyaye ya nemi aljanna a ƙarƙashin ta hanyar su Allah madaukake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما يرضى الله تانا cikin yardar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye ma'ana in ka neman yardar Allah ki neman yardar iyayenka saboda an yardar su a cikin ba abin da zai saba mai yardar Allah ba in suka umarce ka da ka saba mai Allah ba za ka bi su ba amma duk da haka Allah yake wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka kyautata zamantakewa da su ba wai da ba za ka bi su din ba kuma shikenan kai musu tawaye kace ba kai ba su da sauran su a'a zaka ci gaba da musu ihsani da musu da kyautata musu wabi bil qurba haka kuma da ƴan uwa na dangi ɗaya wato zumunta kamar yadda muka gani a farkon wannan sura ta bude da wato bayan haƙƙin Allah sai ta ambaci haƙƙin zumunta yana da muhimmanci kamar yan addinin musulunci kulla shi yake yi dukkan addini dukkan abin da zai raba zumunci sharri ne duk abin da zai kulla igiyar zumunci alkhairi ne wal yatama da kuma marayu al yatama kamar yadda muka gani shine yaro wanda yake rasa ubansa kafin ya balaga to kyautata musu yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi yi musu ihsani shine a ya zamanto akallan ihsani shine ka shafa kan maraya in ka gan shi gidan da yake kuma akwai maraya a ciki aka kula da shi to wanda mai wannan gidan wanda ya wato ya kawo maraya ya rene shi ya tarbiyance shi ya kula da shi to wannan mai wannan gidan tare a cikin aljanna darajarsa tana kusa da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana zai samu murafaqa zai samu kusanci makwabtakar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kula da maraya abu ne muhimmi shi yasa ne a duka tarihin musulunci ba a san a rinka gidajen marayu ba a cikin al'ummar musulmi domin marayu din gidajen mutane suke shiga ba a ware musu gida ba wanda za su zamanto abin tausayi sun zamanto wato tamkar 'yan kurkuku idan al'umma ta zamanto kamar halin namu din ba a kula da marayu din maimakon a bar su watse gara a musu gidajen marayu din amma gidajen marayun ba shine abin da yake ba abinda yafi ya zamanto al'umma kowa mutum ya dauki maraya ya tayar da shi a cikin gidansa. Amma in ya zamanto ba a suna nan din suna galu da ya babu mai kula da su, to a killace su a cikin gida din, wannan shine yake. Akwai ƴan uwa da dama suna ta kokarin yin harkar kula da marayu, Allah madaukakin sarki ya karfafa su. Kuma wannan yana daga cikin ainihin abinda shari'ar musulunci ta kunsa, kuma yana daga cikin abinda zai kawo mana rahama, domin irin su sune in suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ke ije bala'i ga al'umma. Wal masakin, da miskinai wato mabukata wanda ba su da isasshe, ba su da abin da zai ishe su, ko da suna da albashi, ko da suna da aiki, ko da suna da sana'a, amma abin da suke samu ba zai ishe su ba, su ma a kyautata musu. Wal jari bil qurba, da makwabci wanda yake na kusa, ma'abucin kusanci. Makwabci ma'abucin kusanci shine makwabci dan kuma wanda yake daga cikin danginka, kamar irin masu zama a gidan yawa din, ko kuma masu zama wato a unguwa ɗaya, duk ƴan uwan juna ne. To makwabtan suna da haƙƙi, suna da haƙƙin makwabtaka, suna da haƙƙin zumunci. Saboda haka shi yasa aka ware su da ambato, domin haƙƙin su na ihsani ta fuska biyu. Wal jari junub, da kuma makwabci wanda yake manisanci. Makwabci yana da haƙƙi ba kaɗan ba, yanda har ya kai cewar yana daga cikin manya manyan zunubai, yana daga cikin kaba'irul dhunub, mugusta ma makwabci. An gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, matar da take yawan sallah, da take yawan azumi, amma harshenta kaifi gare shi wajen makwabcinta, kullum masi, kullum zagi, kullum tsinuwa, kullum fitina da ita, fitina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yar wuce, ga yawan sallah, ga yawan azumi. Shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba. Suka ce wane ne wannan ya rasulullah? Yace wanda makwabcinsa bai aminta daga masifarsa ba, wanda ya zamanto cewar masifaffe ne. To in duk masifaffe ne amma masifar tasa ta tsaya a kansa, ya duk masifarsa ba zai wa makwabcinsa ba, to wanda mumini ne. Amma in ya zamanto makwabcinsa shi ne farkon wanda yake ɗanɗana masifarsa, to wannan ba mumini ba ne. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin alamomin kaba'irul dhunub. Aljarin junub, makwabci wanda yake manisanci, shi ne wanda yake baka da dangantakar jini da shi. Kuma haƙƙin makwabci ko da kafiri ne, ihsani ga makwabci ko da kafiri ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi naman layya, sai ya ce ma Aisha wata randa aka zo raba naman layya, ya ce fara da makwabcin nan namu ba Yahudan, tura mata naman layya ne. Wanda yake wannan ragi ne ga waɗanda suke cewa ba a ciyar da, suke ruhamma sai ruwaito hadisi cewa ba a ciyar da kafiri daga naman layya, wato naman ibada da ake ta musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciyar da makwabcinsa ba Yahudi daga naman layya, yana daga cikin ihsani gare shi. Saboda haka ko da ba musulmi ba ne, idan dai yana da haƙƙin makwabci, in dai makwabci ne, yana da haƙƙin makwabtaka, yana da haƙƙin makwabtaka. Haƙƙin makwabtaka kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibrilu bai gushe bai neman wasiya akan makwabci, wato yana ce mun kai masa kaza, kai masa kaza, kai masa kaza, har sai da na ɗauka ma zai ce ka bashi gado, hatta zamantu annahu sayuwarrifuhu, sai da na tsammaci cewa zai ce ka sashi a cikin magada, saboda jerin gwanan abubuwan da yake za a riƙe ma makwabci, domin nuna wato girman haƙƙin makwabci a kanmu. Shi yasa makwabci aka raba su kamar da waɗansu su suka zo makwabci, makwabta akwai makwabci da yake da haƙƙi uku, akwai makwabci da yake da haƙƙi biyu, akwai makwabci da yake da haƙƙi ɗaya. Makwabci da yake da haƙƙi uku shine makwabci musulmi, ɗan uwa na jini, sannan kuma makwabci. Kaga yana da haƙƙin makwabtaka, da haƙƙin musulunci, da haƙƙin ƴan uwantaka. Sannan akwai makwabci wanda yake musulmi amma ba ɗan uwa na jini ba, yana da haƙƙin musulunci, yana da haƙƙin makwabtaka. Akwai kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba, ba ɗan uwa ba, to wannan yana da haƙƙin makwabtaka, duk da yake ba shi da haƙƙin musulunci, ba shi da haƙƙin ɗan uwantaka, amma haka aka tabbatar masa da haƙƙi. Wa sahibi bil jam, da wato aboki da yake a fiɗinka, wannan aboki da yake a fiɗinka, waɗansu daga cikin magabata sun fassara shi da cewa abokinka yayin da kake tafiya, abokinka yayin da kake tafiya, wanda kuka zauna a cikin mota tare. A da ana cewa da kuka zauna a cikin mangala tare, kamar yadda wannan yaya sunansa ne, wannan malamin Abu Awana, ba shababa ba, na wanta sunansa, Abu Awana da ya tashi ambaton sa yace shine sahibin Abu shine sahibin Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal yayin da suke tafiya tare suke a cikin mangala wato shi yana wannan gefe na mangala wannan shi kuma yana wannan gefe na mangala to shi as-sahibu bil jam wanda wani abu ya hada su ko da aboki ne wajen aiki zama ya hada su wanda dai wani abu yazo ya hada ku kuma za ku rabu daga baya to shi ma yana da haƙin ka kyautata masa haka musulmi ya kamata ya zamanto duk wanda ya kusance ka ya san cewar imaninka da Allah da alaƙarka da Allah ta bayyana a cikin mu'amalarka kyakkyawar mu'amala ita ce alamar gaskiyar imani wadda mustabil da kuma dan hanya wato wanda matafi wanda guzurinsa ya yanke ko da mawadaci ne a gidansu a garinsu idan tafiya ta kawo shi guzurinsa ya yanke a kyautata masa yana da haƙƙin a kyautata masa haƙƙin a kyautata masa yana da haƙƙin wato a sauke shi na kwana uku wannan haƙƙi ne ba ihsani bane haƙƙi ne wajibi a sauke shi kwana uku a ciyar da shi a shayar da shi a ba shi matsuguni bayan kwana uku kuma to shikenan kuma sauran abin da za a yi masa wannan kuma falala ne wa ma malakat aymanukum da kuma abin da hannayenku suka mallaka wato bayi shi yasa in musulunci yanda tsarin musulunci ya taho a tsarin musulunci ya zo ne maganin ƙarshen bauta ya kawo bauta ƙarshe ƙarya turawa suke da cewa su ne suka kawo bauta ƙarshe saboda sun fitar da bautar daga cikin insaniya shi yasa ya zamanto ta ƙazanta har sai suke nunawa kamar wani bajinta suka yi da suke maganin bauta mutum abinda fa suka ɗauka daga afirka suka mai da su bayi shekara 200 suka yi suna kwasar bayi an kiyasta abubuwan mutanen da suka kwasa suka tafi da su america da brazil america ta arewa da america ta kudu sun fi miliyan 250 a cikin wannan miliyan 250 ɗin da aka kai kusan kashi ɗaya cikin uku duk sun mutu a cikin teku aka binne su aka jefar da su a cikin teku haka aka yi wannan tsawon shekarun ana ɗaukan baki kuma da haɗin bakin baƙaƙe ɗan uwansa su suka rinka sai da shi su suka rinka sayar ma da turawa duk abin da Allah ta'ala ya sanya ni ihsani a cikin addinin musulunci gaba yi su ba su daɗin wannan ba saboda ba musulmi ba ne wanda suka kama su suka sha baƙar azaba har sai tukuna shekaru da dama sannan ake ganin kan cewa sun sami ƴanci har da ake cewa sun sami ƴancin har a yanzu da suke ganin kan cewa mai asali baƙi ya zamanto shi ne shugabansu da yaya ake yi to ba abin da suka in aka duba ɓarnar da suka yi daga kai rabin abin da suke ta'awar kan cewa sun yi na abu na gyara ba irin abin da Allah dama ya zargi iyayensu ne da su wayuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da ba su aikata ba amma a tsarin musulunci in kana da bawa ka ciyar da shi daga abin da kake ciyar da kanka ka tufatar da shi daga abin da kake tufatar da kanka wata ran wani ya ga Abu Dharr bin al-Ghifari ya taho sai ya ga raƙumin da yake a kai tare da shi akwai wani yana kan irin raƙuminsa irin sirdin raƙumin aboki wanda suke tafi tare da shi irin tufar da ya sa irin tufar wancan sai ya tambaya wane ne wannan tare da Abu Dharr aka ce ai bawansa ne Abu Dharr aka tambaye shi cewa Abu Dharr wannan bawanka ne yake yi yace saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ciyar da su daga abin da suke ci ku tabbatar da su daga abin da suke tufatarwa sannan kada a dora musu aikin da ba za su iya ba in an dora musu aiki mai wahala a taimaka musu sannan kada a mugunta musu da mu'amala wata ran Abu Mas'ud al-Badri yana dukan bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kama shi da bayansa yace ya Abu Mas'ud ka sani ya Abu Mas'ud ka sani ya Abu Mas'ud ka sani Allah ya fi ka ya fi ikon Allah akan ka ya fi ikon ka akan wannan bawa sai ce ya rasulullah na yanka shi yace wallahi da ba kai ba da sai wutar jahannama ta shafi fuskar ka saboda ya zage din tsaye yana dukan ka yace wannan shine kafara to haka mu'amalar musulunci ta kasance tare da bayi ya zamanto shi yasa kaga a tarihin addinin musulunci aka samu bayi sun zamanto manya manyan malamai wanda ba ka tsammani ma kuwa matsayin su Abba ibn Abi Rabah babban almajirin Abdullahi ibn Abbas wanda a lokacin sa khalifan musulmi Abdul Malik ibn Marwan yace kada wani ya fatawa sai Atha ibn Abi Rabah bawa ne bawa ma baki gashi gurgu gashi ne shayyanyen hannu amma lokacin nan da sarkin musulmi ya zo ya saunar da shi kan karagarsa yace zo ka ga mun me kake bukata ya ga masa duk bukatun al'umma da ga masa bukata ta ka ko dai ba yace to ai bukatun jama'a ka ga mun ina taka bukatar yace a ni ba ni da bukata a wajen ta bukata ta tana wajen Allah yace duk wanda yake son ya ga girma ya zo ya ga wannan haka ya shigo fada haka ya fita to ake haka ake ake yekuwa lokacin aikin haji kada wani ya fatawa kan harkar aikin haji sai Atha ibn Abi Rabah to ba wani ga Nafi maulan Abdullahi dan Umar bawa ne malamin Imam Malik gashi kuma wato gashi bawa ne ga kaushin dabi'a kuma yana da fada mafadaci ne Imam Malik yace sai ya hakuri da fadan nasa ya je ya zauna ya tambaye shi ya samu ilimi in ya fito inda ake gunsa sai kai tsammanin wani sarki ne yawan dalibai da suke gunsa saboda abinda Allah ya bashi na ilimi idan da kamar a ce ba dauki bayin nan akan komai ba ya musu ihsani ba ba za su samu wannan mataki na ilimi ba amma wasiyar Allah ce cewa a kyautata musu shi yasa suka samu matsayi babba na ilimi to haka musulmi ya kamata duk da yanzu babu bayi amma muna da mutane da suke aiki karkashin mu za ka ga mutum kana da mutane da suna aiki karkashin ka kai musu mu'amalar ɗan uwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗan uwanku ne da suke taimaka muku Allah ne ya ba ku iko a kansu ma'ana wato inda Allah ya so sai aka sa ya zamanto su ne suke da iko a kanka ka kaddara cewa kai ko ɗanka wani lokaci Allah zai iya kawo juyi da shine zai zamanto a matsayin wannan wato aikatan da yake karkashinka wannan sai ya sanya ya tafi sa maka zuciyarka dan haka sai Allah ya ƙara aya ba cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai yawan girman kai fakhura ne yawan alfahari al-muqtal shine wanda saboda girman kai in yana tafiya wato yana ganin isar bata isa ba sai ya rinka kallon kansa shine zai nuna isar shine al-muqtal al-fakhur mai alfahari mai kididdiga abubuwansa kullum ya zauna ai mu ne muka yi kaza ai mu ne muka yi kaza ya ta kididdiga abubuwan da ba ma zai ce shi ba sai mu da mirul jami ya zamanto shi kadai gayya to Allah baya son wannan Allah yace baya son su wannan shi ya tabbatar da sifar mahabba ga Allah ta'ala wato wanda Allah yace wanda Allah baya son sa ma'ana ba zai samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da fayyar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba na'am baraka sifar su
وأحسبنا للكافرين عذابا مهينا
الله تعالى يكي سوانيني وأنا ما سجر من كان يكي الذين يبخلون سوني ما سين هو ويأمرون الناس بالبخل كما سيكي أمر نمتاني لسي هو ويكتمون ما آتاهم الله من فضله سيكي أولي أبند الله متوسكين فالكي يباسو دكتين فلالكا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما من يما كافرين tanadin azaba mai wulaƙantarwa saboda girman kansu sai Allah ya ba su azaba da dace da su domin aljaza'u min jinsil amal in mutum yana girman kai sai a masa azabar wulaƙanci da zai nuna kan cewa shi ba komai bane wulaƙanci shine abin da balarabe baya so har suna cewa annar walal ar garar wuta bisa wulaƙanci wato garar su kunu da wuta bisa a ce sun wulakanta to shi yasa sai Allah ya musu narko da azabi cewa azabar da za a yi musu ta wulakanci ce waɗansu malamai sun ce wannan ayar ishara ce ga yahudawa saboda su ne masu wannan sifar ga girman kai sannan kuma saboda suna ganin su ne da ilimi sannan kuma marowata kuma suna umarni da rowa in an ce a bayar don a taimaka ma addinin Allah sai ka ga suna aibata musulmi suna aibata masu bayarwa kuma suna koye abinda Allah ya ba su na falalarsa shine suna koye sanin da Allah ya ba su ba sa yaɗa ilimi don ba sa so a sani a yi daidai da su kamar abinda wato abin takeicin waɗansu daga cikin sarakunan mutumi suka zo suka dauka. Wani aboki na mutumin Kamaru yana bani labari abinda ake yi a garin su a cikin garin kasashen Kamaru na Fulani. Wai idan irin arna din nan wanda ba mutumi ba maguzawa sun za su musulunta, sai a yi musu gulala su ku tafi, ku ne za ku ce za ku musulunta, wai kuma kuna so ku zama kamar mu, arna kuke a arna za ku kare a kore su. To ka gani, wai saboda shine ai koyi abinda Allah ya ba su na falalar Allah, wato ba sa son mutane su ma su zo su san Allah, su ma su daukaka Allah ya ba su matsayi, su ma su zamanto mutane. To wannan sifa ta Yahudawa ce, wannan sifa ce ta Yahudawa. Yana daga cikin girman kai, akwai hadisi wanda Ibn Kathir ya kawo shi, hadisin Izban al-Izar, wato jan tufa, mutum ya rinka tafiya yana sakin tufar sa tana jan kasa. Tufar nan ko babbar riga ce, ko alkeba ce, ko zani ne, ko wando ne, ko doguwar riga ce, ba ta da haƙƙin ta wuce idan sawu. In ta wuce idan sawu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tal ka'abain fa huwa fi an-nar, wannan yana cikin mutar jahannama, wato kona mutum za a yi a wajen. Yana daga cikin kaba'irul dhunub, mutum ya saki tufarsa har ta wuce idan sawu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyayi sakin tufa tana jan kasa. Fa innal isbal al-izari min al-makhila, sakin tufa tana jan kasa yana daga cikin girman kai da takama. Wallahu la yuhibbu al-makhila, Allah ku baya son wannan tufa. Sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani jinsin na mutane din wanda insha Allah mutane waɗanda suke sun sha masu miyagun hali wanda za mu tashi a kansu insha Allah. Allah ya kiyaye mu gobe. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kafin mu tashi akwai dan uwa namu wanda Allah ya masa rasuwa a yau, sai da cikin mahaifan wanda suke lizimtar wannan majalisi ya dade yana jinya, kuma dan uwa ne da nake da zumunci da shi. Allah ya masa rasuwa yau da hanti. Sai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya kai masa ya gafarta masa zunubansa ya sanya aljanna.